Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lana. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin na daren yau Alhamis. 10 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranci taron kolin kasa inda suka tattauna akan tsarin canjin kudin naira. Ko shugaba Buhari ya yanke shawara a game da wannan batu?
Ita majalisa ga watan Council of State majalisa ce da ke ba da shawara kan abubuwan da suka danganci mulki da gudanar da kasa. Kuma sun ba shugaban kasa shawara amma ya hukunci na yanke aiwatarwa yau ko gobe ko kuma yanzu hukunci ne yake bance wanda hakki ne na shugaban kasa kuma bai yi bayani akan ainihin yaushe zai dauki wani mataki ba.
A jamhuriyar Niger kuma za a jira ayoyin 'yan Najeriya da ke zama a kasar da ma iyakarta a game da babban zaben kasar da ke dada karatuwa. Sannan a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan yanayin jihohin Najeriya da kuma nasabarsu da zaben kasar da ke tafe. Yau za mu haskaka jihar Katsina. Muna kuma tafe da wani rahoton na daban daga na wanda ya danganci zaben daga jihar Plateau. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Wani hari da aka kaima wata motar sojojin Pakistan a yankin kudu maso yammacin kasar mai fama da rigingimu ya yi sanadin mutuwar jami'an soji a kalla biyu baya ga raunukan da wasu da dama suka samu. Wannan harin bom na gefen hanya wanda aka kai yau Juma'a ya faru ne a Kolu, wata gunduma da ke lardin Baluchistan. Jami'an sojin da suka mutu sun hada da wani manjo da captain. Jami'an yankin sun ce an garzaya da sojojin da suka samu raunuka zuwa wani asibitin yankin inda suke cikin wani mawuyacin hali. A yayin da yuwar samun ƙarin mutane da rai a ƙarƙashin baraguzai a Turkiya da Siriya waɗanda suka makale biyo bayan girgizar ƙasa ke dada dusashewa, yau Juma'a wato kwanaki hudu da aukuwar wannan iftila'in, an zakulo mutane da dama da ransu daga cikin baraguzan a lardin Hutai na kudancin Turkiya. Yanzu dai jami'ai na cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan mummunar girgizar ƙasa wadda ta addabi yankunan kan iyakar Turkiya da Siriya ranar Litini ya haura zuwa sama da 21,000, wanda don haka wannan girgizar ƙasar ta zama mafi muni a jerin bala'o'in girgizar ƙasa da dangoginta a tarihin duniya tun bayan girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami na shekara ta 2011 da suka yi sanadin mutuwar mutane 20,000 a ƙasar Japan. Rasha ta yi lugudan wuta kan Ukraine da jerin hare-haren makamai masu linzami a yau dinnan Juma'a. Hare-haren sun ratsa da wasu muhimman madafun rayuwa wanda ya kai ga katsewar wutar lantarki a wurare da dama. A birnin Zaporizhia, wanda nan ne tashar nukiliya da tafi girma ta Turai take, ta sha makamai masu linzami har su 17 a cikin sa'o'i guda a cewar muƙaddashin magajin garin birnin. Hare-haren na yau Juma'a na zuwa ne gabanin zagayowar ranar 24 ga watan Fabrairun bara, lokacin da Rasha ta fara mamaye Ukraine. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Pakistan da hukumar lamuni ta duniya IMF sun kwashe kwanaki suna tattaunawa don farfado da shirin tallafi ga Pakistan na dala biliyan 6.5 da ya cije. To amma wannan karan ma sun kasa daidaitawa don ceto wannan ƙasa ta kudancin Asiya daga matsalar kasa biyan bashi kafin cikar wa'adi. Ministan kudin Pakistan Ishaq Dar ya gaya ma wani taron manema labarai da aka gaggauta kira a Islamabad, babban birnin kasar, cewa tattaunawar ta kwanaki 10 da tawagar IMF ta kasance abin da ya kira mai tsawo, kuma a cewarsa an kammala cikin nasara kafin su bar kasar da safiyar yau dinnan Juma'a. Dar ya ce tawagar tasa za ta tattauna ta yanar sadarwa da jami'an IMF din a ranar Litini bayan ta yi nazarin daftarin kundin abinda aka iya daidaitawa a kai wanda tawagar ta IMF ta miƙa ma gwamnatin Pakistan kofinsa. Kungiyar kare yancin dan adam ta Human Rights Watch na kira ga gwamnatin Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai da su yi bincike tare da kuma daukar mataki kan wani babban jami'in gwamnatin China da ke kai ziyara Turai wanda ya fito daga yankin Xinjiang. Yarken Tunis, mataimakin sakataren jam'iyyar Communist ta China a yankin Xinjiang kuma ciyaman din gwamnatin yankin na Xinjiang, zai halarci wasu tarurruka a makon gobe a London, sannan kuma a birnin Brussels ranar 21 ga watan nan na Fabrairu. Human Rights Watch dai ta faɗi a wata takardar bayani ta yau dinnan Juma'a cewa manyan laifuka da ake tafkawa a yankin kan wato 'yan kabilar Yuga da sauran musulmi masu jinsin Turkiya ya yi matuƙar yawa a wannan yanki na Xinjiang. A ƙasar Myanmar, gwamnatin adawa ta haɗin kan ƙasa ko National Unity Government NUG na ƙorafi cewa kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa na mata mummunar fassara. Kyau Zau, mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa na ɓangaren NUG ɗin, ya gaya ma muryar Amurka jiya Laraba cewa NUG ta ba fa gwamnati mai gudun hijira ba ce, saboda manyan shugabanninta ciki har da muƙaddashin shugaban ƙasa da kuma muƙaddashin Prime Minister da ma dai ministocin gwamnatin har yanzu suna cikin ƙasar Myanmar, kuma nan suke zaune kuma suke gudanar da ayyukansu. Mujallun wato kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa ciki har da Washington Post da New York Times da BBC da kuma Al Jazeera na kiran NUG gwamnati mai gudun hijira ko gwamnati na ɓangaren adawa ko kuma gwamnati na ɓangaren adawa da ke gudun hijira da dai sauransu.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, yau shugaba Buhari na Najeriya ya jagoranci taron majalisar ƙasa da ta kunshi tsofaffin shugabannin ƙasar da gwamnoni da wasu ministoci domin duba shirye-shiryen zaɓe da tsaro da kuma hayaniyar da tsarin canjin kuɗin naira ya kawo. Saboda babu wani kace na ce akan bayanin shirin zaɓe daga jawabin shugaban hukumar Professor Muhammad Yakubu da nasu fito ɗan sanda Usman Alƙali kan samar da tsaro. Bayan taron, wakilinmu Umar Faruk Musa ya tattauna da ministan shari'a Abubakar Malami akan matsalar canjin kuɗi ta hanyar warware matsalolin.
Yana ganin tsarin zai kawo sauki game da amfani da kudade domin canza tunanin al'umma, to kuma ya yi jawabi akan cewa ainihin hauhawa farashin kayayyaki ya sauko daga lokacin da aka shigo da wannan policy zuwa yanzu, wanda a sanadiyar haka yanzu kamar kila ka ce buhun shinkafa wanda yake 10,000 ya komo 10,000 ko ire-iren makamantansu. Ya bada misalai na wasu kasuwanni manya waɗanda farashi ya faɗo, farashin kayan abinci da farashin dabbobi da makamantansu. To a sanadiyar haka dai ya yi jawabi wanda ke nuna fa'ida game da wannan tsari, amma kuma an daidaitu akan cewa tsarin ya zo da matsaloli ta fuskar aiwatar da shi, kamar ana ganin cewa mutane sun shiga cikin damuwa kuma akwai bukata na ɗauki matakai na ganin cewa an yi maganin damuwa wadda ta shiga mutane. Wato an kuma ittifaki cewa damuwar tana da nasaba da rashin wadatar waɗannan kuɗaɗe a tsakankanin mutane. Saboda haka an daidaitu akan lallai-lallai shi gwamna ya ɗauki mataki na gaugawa na ganin da cewa an inganta samar da kuɗaɗe tsakankanin mutane. Waɗannan dai su ne abu mafi a'ala muhimmai waɗanda aka tattauna da su.
Amma a zahiri ta bayyana cewa gwamnan babban banki bai buga isassun kuɗin da ake bukata a Najeriya ba, ta yadda ba za a yi kuka da cewa ana shan wahaloli ba ko?
Abin da zai tabbata a zahiri shine akwai damuwa game da abin da ya danganci aiwatar da tsarin. Wa'in ma ta fuskar abin da ya danganci buga wadataccen kuɗi ko kuma ta fuskar raba su ko wani abu makamancinsa. Amma dai ittifaki shine akwai damuwa kuma akwai bukata a yi maganin ita wannan damuwa.
To ana cewa shugaba Buhari zai yi wani bayani ko ƙarshen kila wa'adin da kotu tun kole ta bada ne na cewa za ta je koke-koke a 15 ga wata na wannan watan, ko kuwa akwai wani abu sabo da ake jin za a yi kafin ma 15 ga wata din?
To lakulli halin dai kamar da ka sani, ita majalisa ga watan Council of State majalisa ce wadda ke bada shawara kan abubuwan da suka danganci mulki da gudanar da kasa, kuma sun ba shugaban kasa shawara, amma ya hukunci na yanke aiwatarwa yau ko gobe ko kuma yanzu, hukunci ne yake bance wanda hakki ne na shugaban kasa, kuma bai yi bayani akan ainihin yaushe zai dauki wani mataki ba, ko zai dauke shi ko zai dauka ba. Amma dai abu bayyananne abu shi ne, wasu daga cikin gwamnoni sun garzaya kotun koli, kuma kotun koli ta bada umarni na cewa a ci gaba da umarni da tsohon kuɗi tare da sabo, kuma har zuwa 15 ga wata wanda da ana cewa da ta kafa ta cewa za ta saurari kowane bangare, ko odar da ta bayar ko umarni da ta bayar umarni na bangare, saurari bangare guda, saboda ai sun yi koken cewa akwai bukata ta sabaki na gaugawa daga bangaren kotu, ta bibi gaugawa ta yi umarni kafin ta saurari abokan jayayya daga kowane bangare. Kafa sauraren jayayya a ranar 15 ga wata, kowa ya zo ya bayanin sa kafin ta yake hukunci.
Don haka
bayanan da kotu take yi la'akari da su, har da ire-iren waɗannan da shugaban ya yi magana a kansu, ta suka umfani da alfanu da ke tattare da mas'alar da kuma makamantansu.
Amma dai a yanzu an gamtu kuma an bi umarnin da kotun koli ta gabatar cewa a ci gaba da amfani da sabbin kuɗin da tsofi kafaɗa-kafaɗa har 15 ga wata, ko?
To ai kotu ba ta jingine wannan umarni ba, amma dai an gabatar da bukata ta jingine umarnin, kuma na ita ce ake tunanin a saurara 15 ga wata. To kaga idan kotu ta yi umarni ba ta jingine umarni ba, to haƙƙi da al'umma shi ne haƙƙi da ga umarnin kotu.
To gaishe ka Umar Faruk Musa. To zamu leka Niger, inda Najeriya da ke yan Najeriya da ke zaune a kasar da waɗanda ke zaune a garuruwan Najeriya da ke iyaka da Jamhuriyar ta Niger sun yi furuci game da yanda suke kallon shirye-shiryen zaben 2023 a Najeriya, sai dai sun koka game da matsalar tsaro da ta canjin naira yayin da ake dakon isar kayan zabe a mazabin waɗannan yankunan.
A daidai lokacin da zabubbukan tarayyar Najeriya ke kara karatuwa, 'yan Najeriya da ke zaune a jamhuriyar Nijar da ma waɗanda ke zaune a ƙasar ta Najeriya na cewa da walakin zuwa wuraren zaɓe saboda matsalolin da suka dabibiye tafiyar ƙasar tasu, dauko daga matsalar tsaro da suke cewa yana yuyuwa ka je wurin zaɓen 'yan bindiga su yi cin rib da kai, yayin da maganar canjin kuɗin naira ta jefa rayuwar 'yan Najeriya a cikin ramen rayuwa mai duhu da kowannen su ke cewa babu sani ga ranar hituwa daga cikinsa, saboda a kowace rana maganar ta canjin kudin nerar rikirkitar hamawa take yi a kowane lokaci, kamar yadda wani dan Najeriya da ke zaune a jamhuriyar Nijar ya yi mini karin bayani.
Sunana Idrisa. Zabubbuka sun ka fuskanto wanga abu babu yadda za mu cewa sai dai Allah ya kawo mu sauki wanga al'amari da muke ciki, kuma zabe dole na mu tsaya mu bi cancanta wanda ya kamata, ba sai an biya mu ba mu sai samutuncin mu saboda yadda an kai mana can baya, dan mun dawo da rakiyar wannan gabatan kasa. Su sun ha kawo kasa cikin wanga yanayi da ake ciki, saboda ba a canjin kuɗi haka nan ba tare da kowa ya san ga yadda abin ka ta yaya tsaro tarin jaye mu, saboda yanzu kadiba hudud da haka ba mu kwana gidajen mu bai tasiri, saboda muna gudun mu tahorin zaben, kuma wadan gabayo Allah su so ko kai su yi muna ta'addanci wanda ba mu da tsammani da shi, amma a shirye muke mu ko da yaushe babu gudu
a halin yanzu. Maganar canjin kudin ce ta kaiwa 'yan Najeriya halin intiha, abinda ke iya sawar su huce takaicinsu ga 'yan siyasar kasar a lokacin zaɓe ana makonni biyu ya gudana, ganin cewa su 'yan siyasar su ne musabbabin jefa su a cikin hali mawuyaci a baya-bayan nan da ya hada da matsalar tsaro da rikita-rikitar canjin kudaden naira.
Isma'ila su kwata kwari, gaskiya dai akwai matsalar kuɗi kuma akwai matsalar tsaro, amma mu abin da muke roƙo matsayinmu na 'yan Najeriya, Allah ka zaɓa mana abin da ya zama alkhairi. To gaskiya ya rame mu sosai, ma'ana ma rashin kuɗin nan da babu ga hannu, sannan kai ta rasu ka zo ka ɗiba kuma babu POS, kuma in ka ce kana son ka ɗiba sai a ce sai ka bada wani abu saɓanin yana za ka cire abinka, amma gaskiya abin yana ramuwa.
Muhammadu Buhari Mesh Taylor. Talaka bai jin daɗin zuwa wurin wannan zaɓe saboda talauci yawa, mutane yawa, babu kuɗi, babu lahiya, babu kwanciyar hankali, babu abinci, yunwa tana bi da kashe mutane, ya za a yi mutane su fito wurin zabe? Bai. Ubangijin girma Allah shi bamu shugaba na gari. Ko da Allah ya kaddare mutane sun yi hakuri sun hito, Ubangiji Allah ya ba mu shugaba na gari wanda ya zama mai ganin tausayin talaka. Irin yanayin da yake ciki
a garuruwan da ke kan iyaka da jamhuriyar Niger gefen jihar Tawa, musamman birnin Kwadni, har zuwa yanzu kayayyakin zabe ba su soma isa a mazabu na cikin karkara ba, abinda ya sa jama'a tunanin hukumar zaben zata game garuruwa da dama a manyan yankuna domin gudun harin yan bindiga ga masu zaben da jami'an zaben. Amma a cewar ɗaya daga cikin shugabannin zaben da ya bayyana mini hakan a yau da sahi, ko da yake bai yarda nan naɗi muryarsa ba, ya ce wannan matakin ana ci gaba da shawara ne, kenan ba a yanke hukunci ba game da aiwatar da hakan iko a. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Ta gaishe ka Haruna. Har yanzu dai akan batun babban zaben Najeriya mai zuwa, al'ummar garin Mr. Ali a jihar Plateau suka haɗa kai domin wayar da kan al'ummar a game da kiyaye tashin hankali a lokacin zaɓe, kimanin makonni biyu gabanin zaɓen. Ga rahoton Zainab Babaji.
A duk lokacin gudanar da zaɓe, al'ummar Najeriya na hankoron ganin sun zaɓi shugabannin da suke sa ran za su taimaka wajen daidaita lamura, musamman waɗanda suka shafe su kai tsaye, kamar samar da ilimi, lafiya, tattalin arziki da sauran ababen more rayuwa. To sai dai babban kalubalen zaɓe shine yiwuwar tashin hankali, wanda a shekarun baya sanadin rasa rayuka da dukiyoyi da dama a sassa daban-daban na Najeriya. Kan haka ne al'ummar yankin Mr. Ali a ƙaramar hukumar Basa a jihar Plateau suka fara tarurrukan faɗakarwa kan muhimmancin ƙara danƙon zamantakewarsu, la'akari da bambance-bambancen addini, ƙabila da jinsi a tsakaninsu. Alhaji Abdulrazak Muhammad shine sarkin Hausawan Mr. Ali, yace suna faɗakar da matasa muhimmancin yin zaɓe ba tare da tashin hankali ba.
Malaman addini da mu sarakuna muna iya bakin ƙoƙarinmu ga inda an yi zaɓe lafiya, an wanye lafiya.
Kun lura da irin abubuwan da ke tada hankali ta yadda za ku yi faɗakarwa wa al'umma?
Mun lura abubuwa da dama. Yanzu yara ne matasa, mukan kirawo yanzu ‘ya’yanmu mu zaunar da su mu nuna musu ba tashi hankali shine cin zaɓe ba. A tsaya a lura a ga waye duk in yi ci zaɓe zai yi aiki wa al'umma.
To batun yara matasa waɗanda za ka ga suna ta gararran ba, ana ta shaye-shaye, ana hauka, kuna ta faɗakar da su domin su fahimci cewa haƙƙinsu ne su tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasa.
Rai mukan jawo hankali irin waɗannan yara wanda suke gararran ba, da muka nuna musu mu ne manyan kuma da ku gurbin mu zuwa nan gaba. In ba ku nutsu kun daina abubuwan shaye-shaye da sauransu ba, abun ba zai muku kyau ba.
Shi ma Pastor Ishaku Hamisu na cocin Seventh Day Adventist a garin Mr. Ali ya ce haƙƙinsu ne a matsayinsu na malaman addini su yi huduba na zaman lafiya.
Idan kanmu fastoci da limamai za mu yi iyakan kokari mu gaya wa al'umma cewa zaman lafiya mu fa shine rayuwa, sannan mu fahimtar da kan al'umma cewa wani riba ne kake da shi idan baka da iko ka kawo rai, waya baka iko ka cire? Domin haka duka waɗannan ababa Allah ya haramta su, ya kuma kamata dukan al'umma mu zo ga hankali mu gane cewa kada ka yarda wani ya tusa maka ra'ayi wanda ranan tashin gobe kiyama ba za ka iya kare kanka akan shi ba.
Ita ma Aishatu Aliyu Muhammad da ke zama jami'a na kungiyar da ke sasanta tsakanin addinai ta ce iyaye mata suna da gagarumin aiki na tarbiyyar 'ya'yansu.
Waɗannan yaran fa ba a bishiya suka faɗo ba. Dole kowa ya san halin ɗan shi ba wanda bai san halin ɗan shi ba. So kafin ya fita ya jangalo fitina, ke uwa in kika hana shi insha Allahu Allah zai dora ki akai. Maganin uwa ina jin yafi tasiri fiye da na malamai, tunda ita ce farkon malama a duniya. Kafin kiji maganan pastor sai kaji maganan mamanka, kafin kaji maganan limami sai kaji maganan mamanka. Saboda haka uwa ita ke da babban gudumawa da za ta bayar akan ƴaƴanta.
Kansila da ke wakiltar mazaɓar gurum a ƙaramar hukumar Basa a jihar Plateau, Murtala Abdullahi Mamsa, ya ce haɗin kan al'umma na da muhimmanci wajen yin watsi da gurɓatattun 'yan siyasa.
Mu ji tsoron Allah duk abin da za mu je mu yi, mu da muke takara mu gaya ma masu zaɓe gaskiya, masu zaɓe su gaya ma masu takara gaskiya, mabiya su gaya ma mutanen su gaskiya. Idan ka zo ran bawa guda ɗaya, ya fi ma Allah mumini guda daya ya fi duniya da abin da yake cikin duniya a gurin Allah. To amma wani bai damu ba sai a sanadiyarsa sai a kashe mutum 20. To dan Allah ina za ka da wannan nauyin. To duk wayannan abubuwan dole ne malamai da pastoci su fito su bude Bible da Qur'anai wayannan guraren ya kamata su dinga kwatin suna fada. Zancen za a zauna lafiya amma kana fada kana bata lokacin ka ne. Ga yamma mutum in kai ka zaga abin. Kin fahimta ko? To saboda haka insha Allah za a yi zabe lafiya.
To sai dai matasan suka ce an sha su sun warke dan haka ba sauran yaki wai don wani ya ci zabe. Kamar yadda Mustafa Sale ya shaida min.
To kowane lokaci mukan zauna da matasa ƴan uwanmu mukan ba su shawari akan mu haɗu ƙarfi da ƙarfe mu ba mara ɗakunya saboda mu ake gani ƙashin bayan al'umma. Sannan kuma mu ne ake ganin muna zuwa wajen zaɓuɓɓuka wani ya zo ya ɗauki 5,000 ya ba mu sai kayan shaye-shaye mu zo mu tada hankali a wajen zaɓe. Siyasa ta yarda da cewa mutum ko bai da addini in kun duba bayansa mai yayi yama mutane abin da suka amfana da shi shine zai sa ku so wannan mutumin kuma ku zabe shi ku mai fatan alkhairi.
Wani matashi kenan Mustafa Sale ke tsokaci kan kaucewa tashin hankali lokacin zabe. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ta gaida Zainab. Yanzu kuma ga rahoto na musamman kan jihar Katsina da nasabar ta da zaben da ke tafe a Najeriya.
Kalaka kabar kuka akuri arkancin ka ka rike makamin ka ita za ta cece ka. Kalaka kabar kuka
an girgiro jihar Katsina ne a shekarar 1987. Alhaji Sa'idu Barda shine gwamnan farko hula na farko ga jihar. To amma lokacin da mulkin demokradiya ya kankama a Najeriya, PDP ta mulki jihar tsawon shekaru 16 kai tsaye, yayin da APC dake mulki yanzu take cika shekaru 8 bisa kalgar mulki. A yau APC da PDP su ne manyan jam'iyyun dake kan gaba a jihar. APC dai a yanzu ta tsaye da Dr. Dikko Umar Rada dan takarar gwamna, yayin da PDP kuma ta tsaye da Sanata Lado dan mulki dan yi mata takarar gwamna. Da tafiya ta fara yin nisa bayan an ida fidda gwamna, PDP ta samu mishkila har ta rabu gida biyu, kashi guda karkashin tsohon gwamna Barista Shema, gudan kuma karkashin Sanata Lado dan mulki wanda ke takara. Lamarin dai ya bayyana karara. Da an ce Katsina sai su ce sai wanda she mai ce a yi shi kawo bangaren dan takara Komi Sakni. Ko da yake dai APC na da nata matsalar amma an yi shi Salim Ali ne domin wanda ke da ya ji amma ba daidai ba a jam'iyyar da shi da ayaransa tuciya suka yi daga jam'iyyar. Saboda haka nasu sai dai in wannan ya jawabi wannan bangaren kuma su mai da martani. Duka jam'iyyun biyu sun amince cewa babban matsalar Katsina ita ce rashin tsaro wanda ya dakushe karsashin aikin noma, kiwon dabbobi da kuma kasuwanci. Saboda haka ƴan takarar biyu kowa yana alwashin kawo ƙarshen rashin tsaro a jihar. Bana a karan farko, jihar Katsina na da mata biyu da suka fito takarar majalisar dokoki ta jihar. Ga ni tare da guda daga cikinsu.
Sunana Hawwal Lawal Jibrin. Gaskiya abin da ya sa na shiga cikin wannan takarar siyasa ganin yadda ake barin mu mata baya. Mun san cewa mata suke zabe, sai san cewa ya kamata a kalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa.
Kila ba ki rasa wasu dalilai da abubuwan da kike son in canje ta gabatar kamar me da me?
Kiwon mace sai mace. Na ɗaya dai za mu taimaki iyayenmu mata ko jawara ko wadda ke da aure domin samun musu da abin yi. Sannan na biyu ƴaƴanmu mata wanda suke tallace-tallace, rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu. Sai ƴaƴanmu matasa wanda an sake su an bar su sun zama ƴan shaye-shaye ba sana'ar yau. Sai matanmu suke a sansanin ƴan gudun hijiran nan, ga an sake su ba wata kulawa da suke samu. To wannan abubuwa su nike so Allah ya kai ni ga wannan taimaka mai na mata.
siyasa sai da kuɗi. To ku mata kuna ɗan rauni ta wannan fuskanci. Kin fuskanci wannan?
To, da zan ce ina fuskanta. In aka zo maganar fita campaign, sayan motoci, posters, to dole ne siyasa sai da kuɗi. Ku dai muna kira ga mutane, ƴan uwa da abokan arziki a taimaka mana mu mata da cancantar da muke da ita domin ci gaban jihar Katsina.
Kowane irin rawa ya kamata mata su taka a zaben 2023.
Sunana Maria Kasim, state coordinator ta wata kungiya mai zaman kanta wadda ake kira Nilof. Muna kira ga mata da su fito a dama da su. Kuma muna kira ga mata mu goya wa mata ƴan uwanmu da suka fito idan mata ne za su kula da harkar tsaro a ƙasar nan.
Koya al'ummar Katsina suke kallon tsarin zaɓe da kuma fatan su.
Sunana Rabiu Abdulruma. Ranar zaɓe ka daure ka je ka yi ka zaɓe abin da kake buƙata. Bayan an gama an fiɗi sakamakon zaɓe tun daga ingantattun hanyoyi hukumar zaɓe ta fito da su ne yadda za a tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi amfani. To mutane su karɓi abin da aka bada sakamako. Babu tashin hankali, babu kashe-kashe da sauran yamutse-yamutse kamar yadda aka yi a 2011.
Ba san mace tuwo ba, Samiya ta ƙare. Sani Sha'abu Malafashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
An gaishe ka Sani. To kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako daina ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan.
Batutuwan katin zaɓe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da kenan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki.
Da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a taƙaicen, wani hari da aka kai ma wata motar sojojin Pakistan a yankin kudu maso yammacin ƙasar mai fama da rigingimu ya yi sanadin mutuwar jami'an soji a ƙalla biyu, baya ga wasu kuma da dama da suka samu raunuka. Wannan harin bom na gefen hanya wanda aka kai yau Juma'a ya faru ne a Kolu, wata gunduma da ke lardin Baluchistan. Yayin da yiwuwar samun ƙarin mutane da rai a ƙarƙashin baraguze a Turkiyya da Siriya waɗanda suka makale biyo bayan girgizar ƙasa ke daɗa dusashewa, yau Juma'a wato kwanaki huɗu kenan da aukuwar wannan iftila'in, an zaƙulo wasu mutane da dama da ransu daga cikin baraguze a lardin Hatay na kudancin Turkiyya. Yanzu dai jami'ai na cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan mummunar girgizar ƙasa wadda ta addabi yankunan kan iyakar Turkiyya da Siriya ranar Litinin ya haura sama da 21,000, wanda don haka wannan girgizar ƙasar ta zama mafi muni a jerin bala'o'in girgizar ƙasa da dangoginta a tarihin duniya. Rasha ta yi rugudan wuta kan Ukraine da jerin hare-haren makamai masu dinzami a yau ɗin nan Juma'a. Hare-haren sun rutsa da wasu muhimman madafun rayuwa wanda ya kai ga katsewar wutar lantarki a wurare da dama. A birnin Zaporizhia, wadda nan ne tashar nukiliya da tafi girma a Turai take, ta sha bama-bamai masu linzami har sau 17 a cikin sa'o'i guda a cewar muƙaddashin magajin garin birnin.
Kuma sauraro da haka ko muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da furodusarmu Dadi Balawe, sai injiniyanmu na wannan lokaci, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan mu kwana lafiya. Ma'assalam.